sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dagal FM a jamhuriyar Nijar, sai da Alfa Radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa wannan shiri na hantsi da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A shirin za ji cewar yan Boko Haram sun fara karfi a jihar Niger da kuma yin barazana ga karatun zamani.
Mutanen nan sun zo sun mamaye wuraren nan, ba abin da suke sai kokarin su jawo hankulan mutane domin su bijire magwamnati.
Gideoniyar Sharon Griffin ta Amurka ta raba tallafi a jihar Abia. Yan siyasa da dama na mara baya ga zaben ƙarfinke a fidda yan takara na jam'iyyu.
Cin hanci yayi yawa a cikin rashin zaben mutane na gari yayi yawa, dauki dora yayi yawa, wato ko kana so ko ba a so.
A jamhuriyar Nijar kuma masu kare ƴancin mata sun dage don mata su rika bayyana cin zarafin da aka yi musu.
Mata sosai suke samun musgunawa, kamar ta haɗe, kamar ta an raba ka da gidanka, kamar ta an raba ka da iyalinka.
Waɗannan za su zo muku a cikin wannan shiri na yanzu, sai ku biyo mu a hankali. Yau Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli da Hajiya Aisha Mu'azu, amma da farko sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya daga birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, Juma'a Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yero. Amurkawa sun cika filayen wasan kwallon kafa, suka yi fareti da kuma taruwa cikin walwala jiya Alhamis don liyafa ta iyali, tare da nuna godiya ga sake bikin al'adun ranar godiya, wato Thanksgiving, tun bayan barkewar cutar coronavirus da ta sa mutane da yawa kulle cikin gida a bara. An fara bikin ne a farkon karni na 17, lokacin da mahajja daga Turai da 'yan asalin Amurka suka taru don raba kyautar kaka. A zamanin yau, kusantar dogon hutun ƙarshen makon yakan haifar da tafiye-tafiye, yayin da iyalai da ke wasu wurare ke taruwa don cin abinci. Sakamakon mutuwa daga COVID-19 da kamuwa da cuta da ke karuwa a bara, mutane da yawa sun haɗu don cin abinci da tolo-tolo ta hanyar bidiyo na yanar gizo, wato Zoom. Yanzu da aka samu allurar rigakafin cutar, kimanin mutane miliyan 53.4 suka yi balaguro don saduwa su yi Thanksgiving. An gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta Kudu, wanda masana kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda ƙarfin canza launi da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da ya fi yawan jama'a a ƙasar, inji ministan lafiya Joe Fala a ranar Alhamis. Kwayar cutar coronavirus tana sauyin fasali, yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai. Masana kimiyya suna sa ido kan yiwuwar sauye-sauye da za su iya sa kwayar cutar ta zama mai yaduwa ko kuma mai kisa, amma tantance ko sabbin bambance-bambancen za su yi tasirin lafiyar jama'a na iya daukar lokaci. Dubun-dubatan 'yan kasar Sudan ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin Khartoum da wasu biranen kasar a jiya Alhamis, inda suke ci gaba da matsa lamba kan shugabannin sojoji bayan da suka kulle yarjejeniyar maido da firaministan farar hula da aka hambarar a juyin mulkin wata daya da ya gabata. Tattun jami'in siyasa da masu zanga-zangar adawa da gwamnatin Sudan sun nuna adawa ga matakin da firaminista Abdalla Hamdok ya yanke a ranar Lahadi da ta gabata na rattaba hannu kan yarjejeniya da sojoji, inda wasu ke cewa cin amana ne ko kuma suka ce yana sa siyasa a batun kwace mulki. Juya halin sauyi na mutane ne, sojoji su koma bariki. Masu zanga-zanga sun yi ta furta hakan a Aldaim, wata gundumar masu aiki a Khartoum. Sun yi kira da a yi adalci ga waɗanda aka kashe a zanga-zangar farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis, ciki har da masu aikin ceto 6 da aka tura domin kokarin fitar da mutane da dama a wani bala'i mafi muni da Rasha ta fuskanta tun zamanin mulkin Soviet. Kwamitin bincike na yankin ya ce an kama mutane 3 da suka hada da daraktan ma'adanan Listyevania hanya da mataimakin sa bisa zargin su da karya dokokin kare lafiyar masana'antu. An ce ma'aikatan hakar ma'adinai sun shake a lokacin da iskar gas ta cika. Gidan talabijin na kasar ya ce masu gabatar da kara sun yi imanin cewa an samu fashewar gubar methane. Waɗanda suka mutu sun hada da masu hakar ma'adinai 11 da aka tabbatar sun mutu, 35 da aka ce sun bace, da kuma ma'aikatan ceto 6. Sojojin Burkina Faso 3 ne suka mutu, kana wasu 'yan ta'adda 11 sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba, a cewar rundunar, a daidai lokacin da tabarbarewar tsaro ta haifar da zanga-zangar rikin jinin gwamnati. A wata sanarwa da rundunar ta fitar, ta ce an kai harin ne kan wata rundunar soji a Fio da ke yankin Yatenga.
Miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini, ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a, in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai luwadi ba, yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita, ko irin sirinjin alluran nan, ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya. Larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma ɗan hanyoyi daban. To wanda Allah ya hada da wannan ciwo, kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa. Baka san yadda ya samu wannan ciwon ba, kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya, tsakaninsa ne da Allah. In yayi istighfari, Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki, saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shu'umin abu ne. In ka tozarta me yayi, Allah zai jarabce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi, kun yi tarayya cikin zunubi. In ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi, annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka ɗan uwana musulmi, duk wanda muka samu yana da wannan cuta, mu masa addu'a. Kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai baka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka bata yi, ka gode wa Allah da ƴaƴanka basa yi, ka gode wa Allah da yayyenka ko kannanka basa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya yi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan.
Labaran duniyar kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Rahotanni daga jihar Niger na bayyana fargabar kusawar 'yan Boko Haram da kuma ke kawo barazana ga zuwa makarantu a karamar hukumar Shiroro. Har ma 'yan ta'addan na awon gaba da 'yan mata da sunan aure. Daga Mina ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A yanzu dai bayanai sun nuna cewa mayakan na Boko Haram sun fara hana kai yara makarantun boko, da kuma kwace yaransu mata da sunan sun aure su. A wani taron manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmed Ibrahim Matane ya zayyano sunayen garuruwan da 'yan Boko Haram din suka mamaye a yankin ta karamar hukumar Shiroro.
Waɗansu akidodi da kuma waɗansu rayuwansu da muke gani su ma ya sun yi alaƙa da Boko Haram da kuma ISWAP. A nan muna magana ƙauyuka kamar da suka hada da Faki, Kusaso, Kawure, Kurebe, Madaka, Chukuba, Eburo da Falali. Duk waɗannan wuraren ƙauyukan nan, mutanen nan sun zo sun mamaye wuraren nan, ba abin da suke sai ƙoƙarin su jawo hankulan mutane domin su bijire ma gwamnati, kuma su ɗauki waɗannan aƙidoji nasu. Ba sa son boko, ba kuma ba sa son duk wani abin da yake ba nasu aƙidan ba.
Tene dai mazauna wannan yankuna suka tabbatar da cewa 'yan Boko Haram ɗin suna cin karensu babu babbaka. Kamar yadda wannan da ya buƙaci a sake sunansa ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Kuma yanzu wayannan Boko Haram har sun kai da kamar a Kurebe da wasu ƙauyuka sun ma fara kwasan 'ya'ya mata duka zo gari kuma su ce sun biyo yan mata kaza sun aure su to abubuwan ya wuce duk yadda ake tunani
yanzu a haka kawai su ce sun dauki matan su muke da su kome
sukan zo har cikin wurin saboda babu wani jami'in tsaro a wurin da sauran sukan zo su tara mutane bayan sun ce sun wa'azi sannan su dubi mata da suke so ce sun aurar da su kamar a kurebe sun dubi mata wanda sun ce sun aure su sannan akwai wani kauye ce ana ce rana su ma sun dubi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su za su zo gaba da gaba su ce kawai yarka mun dauke su na wurinmu mun aure ta to abubuwan haka suke ta faruwa yanzu haka.
Ko a ranar Laraban nan ma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Islama ta ISWAP a yankin yammacin Afirka ta fara aikin kafa daula a yankin gandun daji na Kayinji da ke karamar hukumar Bargu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Gidauniyar Sharon Griffin ta Amurka ta soka a yankin Uturu na jihar Abia inda ta agazawa ɗaruruwan mutane. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aika mana da wannan rahoto.
Ɗaruruwan jama'a ne suka fito a garin Uturu da ke jihar Abia don cin moriyar kyautar agajin jinya da kuma magunguna wacce gidauniyar Sharon Griffin da ke ƙasar Amurka ta bada. A wani shirin inganta lafiyar al'umma da ta gudanar a garin jiya Alhamis. Honorable Jude Udachara wani shugaban al'umma ne da ya gayyato gidauniyar. Ya ce ba ka iya takama da kasancewar likitoci sama da hudu a nan garin Uturu, kuma akasarin cibiyoyin lafiya ba su da likitoci. Ban san abin da yasa ake barin likitoci masu hidimar ƙasa a birane kaɗai ba, yayin da ana tura su ƙarƙara a jihar Legas. To bisa wannan ƙarancin likitoci ne yasa muka sanar da al'umma su zo a dubi lafiyarsu, su samu jinya a kuma ba su magunguna kyauta. Daga bisani dai, shirin ya bar wasu daga jama'ar da suka amfana suna ta tofin Allah san barka da fatan alkhairi. Yanzu ne Felicia Wanko kenan tana cewa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan. An dubi lafiyata kuma an bani magunguna. Sun yi alkawarin cewa kowa zai samu kyakkyawar kulawa da magani tunda suna da likitoci da dama. Ina farin ciki sosai tare da musu fatan alkhairi. Na gode wa Allah da ya sa aka tuna da mu. Kenan muryar Chief Donatus Okuba inda yake cewa godiya ta tabbata ga Allah cewa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi magani yau. Ina wa likitocin da ma wanda ya gayyato su godiya da fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Yayin da Chief Christian Oji ya bayyana cewa ya ce ina fama da cututtuka daban-daban. Ina da ciwon ido kuma yanzu na yi jinyar ciwon alsa da hawan jini. Alal hakika na gamsu sosai da abin da na gani. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Abuja. A daidai lokacin da ake hasashen gwamnoni na neman dakatar da nasarar sanya hannu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan dokar zaɓe da ta bada damar gudanar da zaɓen fidda gwani na 'yan takara ta hanyar 'yan tinke, wato ƙato bayan ƙato. 'Yan siyasa da dama na nuna tsarin shi zai tabbatar da adalci. Dan kwamitin tallafawa zaɓen shugaba Buhari Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kebbi ya yi ba wa 'yan majalisar dokoki bisa amincewa da dokar.
Ina yi ma sanatoci godiya da kuma 'yan majalisar ƙasa wato members of the House of Rep godiya. Na ganin cewa da jam'iyyu suka caccarkule suka lalace cin hanci ya yi yawa a cikin rashin zaben mutane na gari ya yi yawa ɗauki ɗora ya yi yawa wato ko kana so ko ba a so waɗanda ke riƙe da jam'iyyar yanzu su ɗauki mutane su ɗora. Waɗanda duk da gidajensu ba a zaɓen su amma saboda suna da wato masu gidaje ko gwamna ko wani wanda ka faɗa a cikin jam'iyya ya ɗora shi to wannan shi zai mana magani a samu sahihin zaɓe wato talakawa a da musu da 'yancinsu talakawa a da musu da cewa in sun yi zabe ba za su yi kuka ba, in ko suka yi kuka to su suka zo suka sake zabe amma ba su cin da an ce duk dan jam'iyya zai iya zo ya zabe wani, wato ayi shi malam bayan malam ko hajjia bayan hajjia ko ƙato bayan ƙato. Ni ina cikin waɗanda ke ba da goyon baya ga wannan shawara da ƴan sanatoci suka yi da majalisar tarayya na ina jinjina musu ƙwarai da gaske. In kaga an yi wannan wallahi wani ko an ce shi to zaɓe bai hitowa, don ya san ba za a zaɓe shi ba, kuɗin shi ba za su yi aiki ba. Don yanzu misali zan baka tarayya ga baki ɗaya duk inda ɗin takara yake na shugaban ƙasa sai an zaɓe shi kowane mazaɓa, duk inda ɗan takara yake na gwamna sai an zaɓe shi a jiha kowace mazaɓa, duk inda ɗan takara yake na sanata sai an zaɓo shi. To idan ba ka da horon jini ka ɗauka ko kansila kake a ango ko in ba ka da horon jini ai ba za ka isa kai to zaɓe ba. Wannan shi zai magan don ba wanda ke da kuɗin da zai iya sayi waɗannan mutane sai dai a zaɓe ka don horon jininka. Kuma wannan shi zai muna maganin ɗauki ɗora, wato a ɗauko mutum a zaɓe shi, kuma shi ya san talakawa suka zaɓe shi ne zo zai musu aiki ba kuɗin suka kawo shi ba. Saboda haka wannan shi ne babban abun da ya kamata a samu wannan doka hannu. Kuma ina kira ga shugaban ƙasa da ya ce yana faɗa ma mutane yana son a yi gyaran zaɓe a Najeriya, to ba abun da zai gyara zaɓe a Najeriya na farko musomin shi ne wannan, don za a samu ‘yan takara na ƙwarai kamar yadda ya san shi kanshi ba kuɗi suka kawo shi ba, mutane kyautata zato mutumin kirki ne suka zaɓe shi. To shi zai sa a samu mutane na gari tun daga shugaban ƙasa har gwamna har sanata har ɗan majalisar tarayya har ɗan majalisar jiha hatta kansila da chairman, da izinin Allah wanga shi zai kawo mutane na gari. Amma muddin bai samu wannan doka hannu ba to mutanen Najeriya za su ce ba da gaske kai ba. Wato dalili da yasa wasu ƴan jam'iyya ba su so. Ni tunan da Allah ya kaddare ni na shigo jam'iyya, na shigo jam'iyya ne ta hamanya ta neman a yi gaskiya. Shi a dalilin bin shugaban ƙasa Buhari tun daga shekara ta 2003 har zuwa lokacin da Allah ya saki zabe. Irin wannan saboda kyautata zato da cewa mutum ne mai gaskiya. To amma in ka ce yanzu wai ɗan siyasa don ko kana wallahi ni ko mukamin ko abukamin ke gare ni yanzu na jam'iyya, wallahi in dai za a yi gaskiya zan yi sonta saboda na san Allah zai biya mu. Amma idan zalunci ne komai muka samu cikin zalunci zai kare kuma ba zai dore ba. Kuma abin da nake so mutane su yi amfani da shi shine mutane waɗanda ka ganin wai an zaɓe su don haka in aka yi wannan ba su da unhwani, ai akwai inda za su yi unhwani, domin su waɗanda aka zaɓa ai su za su zo a kawo musu sakamakon zaɓe. Su in suka yi rashin gaskiya wannan lokaci za su gane cewa gaskiya suna da unhwani, don in an zaɓo ka an san mutumin da ya ci zaɓe ka ce za ka canza komai zai iya faruwa. Saboda haka shugaban ƙasa kamar yadda wani bawan Allah ina jinjina mishi babba kaita da ya magana cewa sun hito ne suna yin wannan abu don talakawa, ni ma na hito ne ina yi don talakawa, don ba don komi ba talakawa suka suke da ƙura'a su za su yi zaɓe. Don haka ni dai ina cikin masu buƙatar a yi wannan zaɓe ba don kowa ba, don a shirya gaskiya a Najeriya mu samu cin hanci. Ai cin hanci da rashawa da ake magana wannan yana cikin shi. Babban daɗin da na ji cewa in bai masa hannu wasu suna da iko su dawo da dokar su samu ta hannu. To su samu ta hannu kuma ƴan Najeriya za su koyi bayan su bar shugaban ƙasar.
Ra'ayin Abubakar Musa ɗan Malikin Kebbi. Shi kuma matashin ɗan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya Sale Bakoro da Maturu na shawartar sanata Kabiru Marafa da ya daina takalar shugaban kwamitin riko na jami'ar APC gwamna mai Mala Buni ta hanyar kushe zurfin iliminsa. Bakoro ya ce irin wannan rashin jituwa da sanata Marafa ke jagoranta ita ta kai ga rasa kujerar jam'iyyar APC a jihar Zamfara a zaben shekara ta 2019.
Shi ba ma ɗaukarsa mutumin da zai kawo cigaba a jam'iyya, saboda ire-iren halayensa su suka sa muka rasa gwamnati a jam'iyyar APC a Zamfara. Duk wasu hargagiya da yake na rashin biyayya ga uwar jam'iyya ta ƙasa ya sani, duk wani abu idan aka ce akwai shugabanci to ya zama wajibi a yi biyayya. Babu yanda za a yi kara cikin jam'iyya sai lallai abin da ranka yake so za a yi maka shi. Adalci yake bukata, in aka ce an yi adalci ko ranka yana so ko baya so ya zama wajibi ka yi biyayya. tarihin ka dama kai dan jam'iyyar PDP ne so saboda haka kofa bude take daga koma jam'iyyar ka akan ka zo kana taiwa mai girma shugaban jam'iyyar ta riko gwamnatin jihar Yobe Honorable Mai Malagu ne ba a san cikakken dan jam'iyya ko a wace irin jam'iyya kake ya zama wajibi kai biyayya ga shugaban jam'iyya ina kira ga babban murya gwamnati Matawallan Maradun da Karike Abdulaziz Yare Hanu biyu ku tafi ku hada kanku ku kawo al'ummar jihar Zamfara ci gaba ku zama sanadin da za ku kawo al'ummar jihar Zamfara zaman lafiya
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya yanzu kuma zamu shiga jamhuriyar Nijar inda masu gwagwarmayar kare yancin mata suka dage don jan hankalin mata su rika bayyana cin zarfin da aka yi musu Hajiya Umma Dine da yace daga cikin shugabannin kare yancin mata a Nijar din
Musgunawa ba abu bane da ya kamata a mamace mace ƴaluwa ce mace aboke shawara ce bai kamata ba a ce ana sa ta cikin halin takura cikin ana musguna mata
ko yaya saki iya bayyana mana matsayin ko kuma in ce degree kin shi wannan musguna ma mata yake a wannan kasa ta
mu ma kasan mu mata suna cikin halin akwai DR suke cikin halin musgunawa balle in an dauki jiha inda gaba cikin mu da yammakin mu ana tashin hankali mata sosai suke samun musgunawa kamar ta yade kamar ta an raba ka da gidanka mata an raba ka da iyalinka an hana ka kaje kai sana'a ko noma mata tunda akwai masu abu amma an hana su su yi saboda cikin abin gada ake ni tashin hankali in kika doka nan ma inda mu muke da zaman lahiya security akwai mata da yawa wanda suke samun takurawa abukan zama ne mazaje ne gurin aiki ne duka ana samu
wannan kungiya ta ku ita ce mai yaki da musguna ma mata kamar wanne irin rawa ne take takawa ko kuma wasu irin ayyuka ne kuka yi da za iya cewa an samu nasarori game da takura ma mata
to alhamdulillah mu dai kungiyar mu ta je unguwa unguwa mun yi waye kai mun yi hira da yan fada mun yi hira da groupement feminine kungiyoyin mata mun faɗi irin aikin da kungiyar mu take mun faɗi irin takurarin da mata suke samu kuma kowa ya gane cewa ba abu bane za a yar da shi ba abu bane da za a bunga kenan mu a kungiyance abin da muke yi muna waye kai kuma muna sauraron karan mata kuma muna raka su gurin hukuma inda ya kamata ko ta gargajiya ce ko ta bariki a saurare su su aje kukan su su samu biyan bukata
matan suna hutuwa suna magana
a da ne wannan ba sai amma yanzu sosai mata suke hutuwa da ki san hade ma shine abun kunya uwaye dai su lullube ba sa hudi to amma alhamdulillah wannan duka yawo da muka yi da zagayawa cikin unguwa ungoyi na da magaran da cikin kauyuka wallahi alhamdulillah mutane sun gane suna fituwa suna hudu
bangaren shari'a kuma ba kamar aka samu wanda aka malaiki ko aka musguna ma an aka ji wajen shari'a nan ma ana samun dace na huda ma mutum hakin shi
alhamdulillah gaskiya ana samu jujina ko mashara'anta na galgajiya suna sauraron mata kuma suna ba su damar su kwadi abin da suke ciki kuma ana daukan matakai sai dai kin san mu muke raka su sai dai a ko ina wata rana kadan ana samu inda ba kullun ne ba sai a ce an samu biyan bukata amma dai bakin kokari dai alhamdulillah mata ana sauraron su kuma ana sa su cikin hakkin su
mai kare yancin mata a jamhuriyar Nijar Hajiya Umma Dine a zantawarta da wakiliyarmu Tamar Abari a gaishe ku masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ga shirinmu na gaba
da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu to tunda cewa an kammala taron COP26 sakamakon abubuwan da suka wakana a lokacin taron ba za su gushe da yanzu ba musamman ma idan aka yi la'akari da irin alƙawuran da shugabanni suke dauka tun shekaru bila adadin ba tare da cikawa ba yanayin da ya sanya yan rajin kare muhalli daga sassan duniya kamar Umar Sale Anka daukan matakai a birnin Glasgow
mu dai da muke ƴan kungiyoyi na rajin kare muhalli dole aka fita titi aka fara zanga-zanga domin akwai wani taro ma da naje na biodiversity summit ba ma a gurin wannan taron bane shi ma taro ne na duniya da ya kamata a yi a wata kasa saboda wannan abin da za a yi na COP suka dawo da shi Glasgow wato da naje taron a cikin central Glasgow ƴan rajin kare muhalli suka zo suka cika gurin suka nemi su hana a yi taron da ba dan an zo da ƴan sanda sun kakkare ba da ba za ma a iya ba domin me kowa ya fusata cewar alƙawuran da aka zo da su ba a cika ba na da na kuɗi da aka yi alƙawari kuma yanzu ba ma a zo da wani kyakkyawan tsari domin ya kamata action plan ya ce yana da lokaci domin rai gare shi a ce iyaka lokaci kaza za a fara a tsaye da shi lokaci kaza so kuma kasar ma da ta ɗauki nauyin za ta yi ita ma ƙasa ce da duk da ta ci gaba Misira wato Egypt za a yi a na gaba so mu fatanmu shine mu ga ma su ma zauna tukuna wayannan abubuwan da aka yi tattauna su ma je su sake zama a ga ma ta yaya za a cimma ma burin wannan abin da ba bai mana din ba kuma Najeriya da sauran kasashen da suke tasowa buiwa ta yi sanyi domin me koda sun ce za su bada wannan kudin wato tsare-tsaren da suke sawa kafin ka karbi wannan kudin sai kasar da take da juriya da ma'aikata wayanda suka kware da jajircewa yanda za a bada wannan kudin in ba haka ba kudin ma ba za ma su karbi ba dan za su yi ta sa ku yi wasu tsare-tsare ne wanda daga karshe ma sai ka nemi ko ka gajiya ko kuma ka ga dai wannan abun ba na kare bane amma na ga shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mai magana da yawunsa wato Malam Garba Shehu ya fitar da sanarwar cewa ya sa hannu akan dokoki na kula da climate change wato canjin yanayi da kuma dumamarsa
shin wai menene muhimmancin matakan da kasashen duniya suke dauka don rage dumamar yanayi
ci gaba ne amma gaskiya kasashe da suka ci gaba suke ba sa yawa kanana adalci domin abin nasu ya koma ma ko unkula ba su damu ba ba kuma abu da za a yi musu ba kamata ya ce akwai tsari ko kuma wata doka da ta zo da yadda za a yi idan ba ku cika alƙawuran ku ba akwai abubuwan da za a iya mu shi yasa mutane ba su ma damu da farko ba ba ma a tuna cewar menene ya kamata a yi ba Sakataren Majalisar Dinkin Duniya ƙarƙashin kula da dumamar yanayi ya ba da haƙuri akan batutuwa da ba su yi ba domin su ba haka suka zata ba.
A wani ɓangaren kuma, Dr. Salisu Ɗahiru na shirin New Map a nan Najeriya ya ce haɗin kan ƙasar Sin da Amurka a taron COP26 zai haifar da ɗa mai ido ko ina dalili?
Kasan America da kasan China sun fidda wani sanarwa mai muhimmanci a na haɗin gwiwa tsakanin su inda suka tabbatarwa a duniya cewa sun amince za su yi aiki tare za su yi aiki na haɗin gwiwa domin su tabbatar cewa a matakan da ya kamata a ɗauka na rage dumaman yanayi wadda da an tsara shi ne ba za a fara yin sa ba sai kusan shekara 2035 suna son su tabbatar cewa su fara aiki da shi nan da shekara uku kenan zuwa 2025 wadda a karon farko sau da yawa idan an zo wannan taro Amurka da China za a gansu suna hannun riga ne ba a samun wani haɗin kai a tsakaninsu sai dai bambanci amma abin mamaki sai gashi sun fidda matsaya guda akan wannan shiri wadda kusan duniya baki daya da sauran wakilan a kasashe daban-daban a wannan taro sun dauki abin da muhimmanci kuma kamar wata hasashe ce wadda yake nuna kamar canjin alkibla tsakanin waɗannan kasashe.
Tobi Sauraro, yau anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli, amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Umar Sada Anka da Dr. Salisu Ɗahiru da kuma a lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. Sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wato kimanin ƙarfe 3 kenan agogon GMT. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da wani shirin sabon a shirinmu na ranar kenan. Amma kafin lokacin, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, muyi lafiya.